Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu saurare a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Far'a, FM Noman da FM Dalon da sauran tashoshinmu ta VOA Africa akan mitoci 102.5 zangon FM. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yusuf Aliyu Harande ne daga nan birnin Washington DC tare da Safinatu Sada Sodangi da sauran abokan aiki ke gabatar muku da wannan sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 25 ga watan Satumba na shekarar 2018. Dazu-dazun nan shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabinsa a gaban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Za mu gutsuro muku kaɗan daga cikin tattaunawar da ya yi. Za kuma ku ji cewar yau rana ce ta haɗa magunguna ta duniya. Muna da rahoto kuma akan wannan ne muke buƙatar ku bugo muna waya zuwa anjima don ku bayyana muna ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kada kuma a manta za a sa alamar tarawa a gaban lambar. Kada kuma a mance.
Shugaban Amurka Donald Trump, jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran a gafarce mu. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shugabannin ƙasashen duniya da suke halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da su mai da gwamnatin Iran saniyar ware in har ta ci gaba da tsokana, inda yake zargin shugabannin Iran da haddasa ruɗani da mace-mace da lalata al'amura. Trump ya hakikance akan cewar yarjejeniyar makaman nukiliya ta shekarar 2015 da aka kulla a zamanin mulkin Obama, wanda daga baya Trump din ya fice daga ciki. Ya ce yarjejeniya ce da ta zama garabasa ga shugabannin Iran, ta bunƙasa kasafin kuɗin sojojinsu da kusan kashi 40 cikin 100 don taimakawa 'yan ta'adda da kuɗaɗen da suka kawo kashe-kashe a Syria da Yemen. Yana mai cewa,
"We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism to possess the planet's most dangerous weapon."
Ya ce ba za mu yarda kasar da ke kan gaba a duniya wajen taimakawa 'yan ta'adda ta mallaki muggan makamai ba, wanda ke kurin murƙushe Amurka da yi wa Isra'ila barazana. Daga bisani da yake magana da manema labarai tare da shugaban kasar Colombia, Evan Duque, Trump ya ce, "Ina fatan za mu samu jituwa da Iran kamar yadda Amurka take da Koriya ta Arewa." A halin da ake cike kuma ɗazu-ɗazun nan shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gabatar da jawabinsa gaban babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya. Bayan labaran duniya za ku ji kaɗan daga cikin batutuwan da shugaban ya taɓo. A halin da ake ciki kuma sauran ɓangarori da ke cikin shirin nukiliya na Iran sun yarda da kafa wani shirin biyan kuɗi na musamman don kamfanoni su samu sukunin ci gaba da yin harkokin kasuwanci da gwamnatin su kauce wa sabon takunkumin da Amurka ta kakaba wa Iran ɗin. Jakadu daga Birtaniya, Faransa, Germany, Rasha, China da Iran sun fitar da wani bayani a yammacin Litinin daga Majalisar Ɗinkin Duniya, suna sanar da ƙirƙiro wani tsari na musamman da za a kafa a ƙungiyar Tarayyar Turai. Ɓangarori sun ce wannan sabon shirin zai samar da hanyoyin biyan kuɗaɗen waɗanda suka shafi kayayyakin da Iran ke sayarwa ƙasashen waje, cikinsu har da mai, da zai ƙyale kamfanonin Turai ci gaba da cinikayya da Iran kamar yadda dokar Tarayyar Turai ta tanada, wanda sauran ƙawayen hulɗa na duniya su ma za su yi amfani da shi. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Sarkin Saudi Arabia Salman ya kaddamar da wani jirgin ƙasa mai gudu na kimanin dala biliyan 6 da miliyan 700 a yau Talata, wanda zai haɗa manyan garuruwan musulunci masu sarki. A yayin da ƙasar ke ƙoƙarin kawo hanyoyin samun kuɗaɗen shiga ta hanyar bunƙasa yawon buɗe ido a dalilin raguwar kuɗin da ake samu daga cinikin man fetur. Hanyar jirgin ƙasan ta Haramain mai tsawon kilomita 450 yana ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyin sufuri na ƙasashen gabas ta tsakiya, wanda ake hasashen zai kawo saukin zirga-zirga ga fasinjoji miliyan 60 a duk shekara. Zai rage yawan lokacin da ake dauka wajen tafiya tsakanin Makka da Madina da kusan rabi. Jirgin kasan a nan gaba zai hade da sabon wajen jiran mahajjata a filin jirgin saman Jidda, wanda hakan zai kama mahajjata saukin zirga-zirga. Musulmai da ke ziyarar Makka su ne suke samar da kaso mafi tsoka na dala miliyan 20 da kasar Saudi Arabia take samu a shekara daga ziyarar baki. Jami'an kasar Saudiya suna fatan wannan yunkurin nasu zai haɓaka yawan bakin su zuwa miliyan 5 a duk shekara akan shekarar 2020, da yawan masu umara da miliyan 30 duk shekara kafin shekarar 2030. Kasar Chadi ta ce da wuya ta zauna ta tattauna da Amurka akan cinikayya bayan sabon harajin da Amurka ta saka wa kayayyakinta. Amurka ta kakaba haraji da kayan China har na dala biliyan 200, da wasu kuma gungun harajin da Beijing ta maida martani ta kakaba wa kayan Amurka na akalla dala biliyan 60, wanda ya fara aiki a ranar Litinin. Mataimakin ministan harkokin kasuwanci na China Wang Shiwan ya tambayi manema labarai a Beijing yau Talata cewar ta yaya za a yi wata tattaunawa da gwamnatin Trump bayan za ta ci gaba da soma waɗannan manyan dokoki da suka yi kama da riƙe wuƙa a wuyan mutum kace kuma yayi magana. Wang shine jagoranci wakilan China zuwa Washington a tattaunawar ƙarshe tsakanin bangarorin biyu a watan Agusta. Amurka ta riga ta kakaba harajin a kayan China har na dala biliyan 50. China ta maida martani da kakabawa Amurka haraji na daidai wanda Amurkan ta saka mata. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ƙara kakaba haraji akan kayan China, ƙarin wani haraji na dala biliyan 267 da zai shafi kusan dukkan kayan da China ta saka take sayarwa Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yau ce ranar masu hada magunguna ta duniya, inda ƙwararru da sauran masu ruwa da tsaki suka yi gangami wajen wayar da kan jama'a dangane da rawar da masu hada magunguna suke takawa ga lafiyar bil'adama. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kori ya hada muna wannan rahoton.
An fara bukukuwar ranar ce a watan Satumba na shekara ta 2010, bayan da a shekara ta 2009 taron koli na kungiyar masu hada magunguna ta duniya, wato International Pharmaceutical Federation, ya amince da keɓe ranar 25 ga watan Satumba kowace shekara domin gudanar da wannan gangami. Wannan rana ta 25 ga watan Satumba ta yi daidai da ranar da aka kafa kungiyar a shekara 1912 mai sharkwata a kasar Netherlands, wacce a yanzu kuma ke da fiye da mambobi miliyan 3 a duniya a kasashe 139. Najeriya dai ta bi sahun kasashen duniya wajen gudanar da wannan gangami karo na tara. Pharmacist Bala mai kuɗi da ke zaman shugaban kungiyar masu fasahar harhaɗa magunguna ta Najeriya reshen jihar Kano ya fayyace abubuwan da suke muradin cimmawa.
Abinda muke so kawai mutane su san wane ne mai hada magani, mene ne mai hada magani yake yi, ina zaka samu hada magani, wace shawara zaka nema daga gare shi. Abinda ya kawo wannan kuma saboda dai a wannan kasai da bamu da yawa, yanzu kuma mun fara yawan da mutane sun fara sanin wane ne pharmacist ma. Da kawai pharmacist an dauke shi kawai ma'aikacin asibiti ne biyu da sahabi da rana biyu da yamma kamar yanda ake cewa. Pharmacist ya wuce haka. Pharmacist shi ke gano maganin, shi ke hada shi, shi ke sarrafa shi. Kaga kuma cewa tunda wanda ya gano ya hada ya sarrafa ya fi kowa sanin amfani da illa wannan abu. Shi sa wannan takin na ranar aka sa mashi wannan takin. Pharmacist shi ne mafi sanin magani. To shi sa aka sa wannan ranar dan a fadakar da mutane.
Yayin da masu harhaɗa magunguna ke ƙoƙarin al'umma su fahimci mahimmancin rawar da suke takawa wajen kiwon lafiyar bil'adama, a nan Kano an kwashe lokaci mai tsawo ana kai ruwa rana tsakanin hukumomin jihar da ƙungiyar dillalan magunguna. Tun a shekara ta 2012 ne gwamnatin jihar Kano ta ɗauki matakin fitar da dillalan daga kasuwar Sabon Gari saboda zargin suna sayar da magunguna marasa inganci da kuma waɗanda ke sanya maye. Al'amarin da ta ce yana ƙara yawan matasa masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a birni da kewayen Kano.
Mu daga ɓangarenmu mun nemi abokin da muka ce ai ba ai ba abin da muka faɗa shine idan mun ba da labari an kama dauki mataki mai tsauri idan kuma mun ga wata illa da za mu iya magani idan mun yi a goya mana baya wajen yin maganinta a hada hannu da mu domin maganin abin duk wannan zai taimaka yanzu kamar abin da yake faruwa a kasuwa da aka zo aka je ma'aikata ake ce ana kama ana so a kama magani dokar ba ta ce a kama magani magani mara kyau ba ce aka ce a kama magani ko mun nema cewa da su kamar yanzu kamar irin wannan young pharmacists din a hada da irin mutanen su da mutanen mu a tsaya in an ga marakin a kama in an kama a tabbatar wanda aka kama a masa hukunci amma an sha samun matsalolin da cewa mun kama mutum da kuma an kai shi gurin yan sanda an kai shi kotu an ci shi tare 2018 ko an daure shi wata biyu wannan zai magani
Alhaji Hussaini Labaran Zakari kenan shugaban rashin jihar Kano na kungiyar dalalan magunguna ta kasa yanzu haka dai wani kamfani bisa hadin gwiwa da gwamnati na aikin gina sabuwar kasuwa ta masu hada-hadar magunguna zalla a nan Kano a wani mataki na sanya ido sosai akan yadda suke tafiyar da harkokinsu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Mun gode Mahmud Kwari. Masu sauraro akan wannan rana da aka kebe ta masu hada magunguna ta duniya, muke son jin ra'ayoyinku an jima kaɗan bayan mun buɗe layukan wayanmu. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Dabambanci a junanmu mu hada kai mu daina fada na addini ko na siyasa Najeriya kasa daya uwa daya uba daya da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya Nigeria kasa daya uwa daya uba daya Hadda tayi mu bar gaminanci da bambanci Nigeria kasa daya uwa daya uba daya Da Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria Nigeria kasa daya uwa daya uba daya Dabambanci a junanmu mu hada kai mu daina fada na addini ko na siyasa a Najeriya kasa daya uwa daya uba daya idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar ni ku zauna Najeriya kasa daya uwa daya uba daya
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
fatan Nasarawa.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wa alaikum salam.
Sunana Sani Mega Durbunde take local government.
To Malam Sani muna jin ka.
Yawa.
Ka dai ji maudu'in da muke tattaunawa yau ko?
Eh jine game da magunguna ko?
Eh.
Ranar masu hada magunguna.
Eh.
Yawa to ni farin ciki na zan bayyana game da yadda ake son a tsaftace sabon gari ko kuma a take su ma dan yanayin koke-koken da dama jama'a su karere suna yana wajen gurɓata tarbiyyar mutane wajen shiga da magungunan da saboda gaskiyar magana ko a idan mu ma muna gani ana kamawa da an dan zagaya an yi abin da aka yi kawai shikenan sai a cikin mutane.
Watan kana
muna farin ciki da wannan.
Kana nufin kenan hukumomi ba sa ɗaukan matakan da suka kamata kenan ko kuwa?
Eh to gaskiya ko da suna dauka baya kaiwa domin dai an kama mutum ga kirikiri za a kama da an yi wasu fanoni da yan abin da suka san abin da suke sai ka ji abin ya buruwa gobe ma sai ka ji haka jibi ma duk gashi nan dai abin yake amma alhamdulillah tun da zama janar Buhari ya taurari ku kuka san mutane saboda irin yanayin matsalolin da yake haifarwa matasa gaskiyar magana alhamdulillah kuma a ƙarshe muna godiya kuma muna ƙara yi wa janar Buhari addu'a Allah ya tabbatar masa da wannan zabe da zamu yi alhamdulillah
to amin to malam na Kaduna wake magana daga Kaduna to Kaduna mun rasa layin shi Borno wake magana daga Borno malam na Borno to ina ganin shi ma layin shi ya tsinke a maudu'in da muke tattaunawa yau shine ko muke so mu ji ra'ayoyinku shine wannan rana da aka ware ta masu hada magunguna ta duniya me kuke ganin ya kamata masu hada magunguna za su yi koko taya kuke ganin suke tallafawa kiwon lafiyar al'umma a duniya so sai ku bigo muna don ku ainihin fada muna ra'ayoyinku dangane da haka Wake magana?
Dan Asabe mai fata ya wuri.
To malam dan Asabe barka dai.
Barka ka dai aiki.
Alhamdulillah.
To da farko dai ina so in mika godiya ta ga majalisar ɗinkin duniya ta ware wannan rana muhimmiya domin masu hada magunguna wato pharmacies. Domin idan muka yi la'akari da gudunmuwar da waɗannan mutane ke bayarwa ga al'umma to ya kamata a jinjina ma majalisar ɗinkin duniya amma hanzari ba gudu ba ina so in yi amfani da wannan dama in kira ga gwamnatin Najeriya da ta karfafa musu kwarin gwiwa ko kuma ta tallafa musu domin mu ma a Najeriya mu rika hada magunguna saboda muna da hazikai kwararru famaci a Najeriya illa kawai babu tallafi ne idan aka ba mu tallafi ko kuma aka ba su tallafi za a kera magani wanda yake ko turai ko ture ba za su kai mu ba da lokuta tare da ni
eh muna jinka
to gaskiya ina so ya kamata gwamnatin Najeriya ta tallafa musu domin a Najeriya Allah ya ba mu mutane hazikai misali ga
to mun gode malam bari mu je garin Kaduna kuma mu ji a malam na Kaduna
bello shi gwamnatin Najeriya Kaduna
to malam bello muna jinka
to gaskiya dai irin wannan kokari ake na cewa su wasu magungunan nan suna cutar da mutane gaskiya ne ga inda Allah waɗannan masu da maganin nan na ka faɗa da kasuwannin ne gaskiya su ga inda Allah suna cutar da kan ƙasar nan amma suna an ɗauki mataki irin wannan kuma ga hukumar NABDA to muna kira ga hukumar NABDA ta sa ido a tantance magungunan saboda samun lahiyar matasa da 'ya'yanmu mawaza na gaba
to kana ganin laifin nasu ne koko laifin masu siyan magungunan wanda suke tallan shi
a duka duniya wallahi da mu da muke da babu ne likita da su masu talla saboda ka duka wannan dole ne mu gyara gaba ɗaya din mu
to mun gode to a Kaduna kuma muna da wani akan layi wake magana a Kaduna
to ranke dade barka da lafiya ya aiki
alhamdulillah ya gajiya
lafiya sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Kaduna tare da Najeriya
to malam Murtala muna jinka
To gaskiya mu gaskiya muna ma fa kalubalantar su kungiyoyin masu hada magungunan nan na Najeriya. Duba mu za ka ga cututtuka da ƙara yawa, kai ta shan magani magani zai aiki, a rubuto ma magani ya kasha kasha, amma kwana ya ƙare ga kai tara magunguna da yawa ka rasa mai aiki. Abin na ba mu mamaki ko karatun da suka yi ba su kware ba ne. Sai dai mu dinga ganin Pakistan, India magunguna ana shigo da shi masu kyau da sauransu. Su wannan kokari suke ne a nan ƙasar suke kirkiro mana magani mai kyau. Sai dai kawai ka ga sun yi maganin kwalsa na ruwa wanda da wuce jira musun ba, sai paracetamol sai audiga, me suke yi ne dan ganin sun kirkiro magani mai kyau a Najeriya. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode. A malam na Maiduguri.
Yawa. Alan Guro, na gaji a kwara biyu.
Lafiya lo an guro, wake magana a Maiduguri.
Na da kina neman ku ba same ku ba wallahi, yau Allah ya sanar same ku.
To barka dai, kai arziki yau.
Ina muku fatan alheri.
To muna amsa. Me sunan malamin?
Magana da nake Allah Ali Abdullahi daga Maiduguri.
To.
Allah ya azurta mu da abubuwa masu yawa daga a Najeriya, amma kuma Allah sarki, to gabanni ku san ban ba kamar mun wuce haka tun ba yau ba. Wallahi.
To me kake ganin yake kawo wa'innan matsaloli?
Rashin tallafawa. Mutane suna yunkuri, suna kokarin mu. Muna kokari, ba mu da ragwaye fa a ƙasar nan. Amma muna kokari wallahi sosai. Kawai dai rashin goyon baya ne da ba mu samu daga wajen gwamnati. Sai ke kawo wannan abu.
To masha
Allah. Mun ci wajen wallahi.
To mun gode. A malam na Abuja, wa muke da shi daga Abuja? Abuja? To, muna jin ka, wake magana daga Abuja?
Sunana Muhammad Ali daga Abuja.
To, Malam Muhammad Ali, muna jin ka.
Farko dai zan yi amfani da wannan dama da na samu in kira ga 'yan uwana mutane musamman 'yan Afirka. Da kuma mu yi tunani, mu yarda fa mu ma 'yan uwanmu baƙaƙe mun iya komai, za mu iya komai. Mu daina raina kanmu. Saboda haka mu ɗauki ‘yan uwanmu mun iya komai, kuma za mu iya komai a mu ciyar da al'ummarmu gaba. Ba wai mu yi tunanin cewa duk wani abu in ba forin ba ban yarda da shi ba, in ba abu na kasa na waje ba ban yarda da shi ba.
To kana ganin cewar magungunan da ake yin su a Najeriya suna da ingancin da ya kamata?
Lallai in har ka bi silar cewa lallai ka ga kaman yana da NAFDAC. Kuma NAFDAC being authenticated, wanda an tantance shi, to ka yarda da shi, domin ta haka ne mu ma za mu ci gaba mu kai wani matsayi.
To mun gode. A malam na Kano, wake magana daga Kano? A daga Kano, wake magana? To yana ganin layin shi ya tsinke na Kano. Kada dai a manta, muna duba maudu'inmu na yau shine waɗanne irin rawa masu haɗa magunguna suke da shi. To daga Kebbi muna da wake magana daga Kebbi.
To kana maganar dan Asabe mai fata ya wuri ne.
To malam dan Asabe muna jin ka.
To da farko dai ina so in miƙa kukena zuwa gare ku don Allah da Annabi. Ko dai ku ƙara mana lokaci ko kuma ku ƙara mana wani layi.
To. To za a miƙa wannan koken naka ga mahukunta.
To, da fata za ku tashi lafiya.
To, mun gode.
Yawwa.
To, iyakan dai abin da za mu iya ɗauka kenan yanzu a wannan lokaci da muka ware muku don ku bayyana muna ra'ayinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogon muna cewa yanzu karfe 4:54. Ga wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda al'amura suka soma yin tsami tsakanin 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar cewa da Maina National da hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar cewa da Fenifoot. Tun lokacin dawowar tawagar ta jamhuriyar Nijar daga wasan da ya haɗa ta da farawar na kasar Misir ko Egypt a Alexandria, inda jamhuriyar Nijar din ta kwashi 'yarta hannu 6-0 a neman cancantar shiga wasannin nahiyar Afirka Amurka na shekara 2019 wanda kasar Kamaru za ta karbar bakuncin sa. Dalili ko shine ɗan wasan sun saka hotuna da ma video ko majigin su a yanar gizo domin nuna rashin jin dadin su na rashin samun kudaden su na allowance kamar yanda kamata a basu. Abinda shugaban hukumar kwallon kafar ta jamhuriyar Niger yace ba zai lamunta da shi ba. A garin birnin Kwane duddai a jamhuriyar Niger an kammala wasan TGV turnuwa da Grand Vacances na kwallon kafa na shekara 2018 inda kungiyar Lumana Football Club ta lashe wasan karshe gaban Tranquil Football Club da ci 4-2 a bugun daga kai sai mai tsaron gida. Wannan ko bayan kungiyoyin biyu sun share minti 90 suna dabsawa ba wanda saka kwallo a ragar abokin gogawa. Maitre Illo Esu shine kirkiro da wannan kwamfalar shekaru 5 da suka gabata. Yar majalisar dokoki ta kasa mai wakiltar mazabar birnin Kwani ta halarci wannan wasan na karshe cewa da Hajiya Rabi inda ta shaddada alƙawalin ganin hukumomin wannan kasar ta Niger sun ginawa matasan garin birnin Kwani hilin wasa na zamani. Wannan ko gaban shugaban gundumar birnin Kwani Malam Munkai Lasarka da Abdul Rashid Abdul Majid Iyo General Director na wasanni na jamhuriyar Niger da wakilci ministan wasanni na kasa a wannan kasar. Idan muka tsallaka kasashen waje ko Luka Modric shine hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta zaba a matsayin dan wasa na kwallon kafa mafi kwazo a shekara 2018 gaban Cristiano Ronaldo da Mohamed Salah. Sai Didier Deschamps dan kasar Faransa wanda aka zaba a matsayin koci wanda yake nuna bajimta kasancewar ya kai kungiyar kwallon kafa da kasar Faransa har zuwa lashe wasan kofin duniya a shekara ta 2018 a kasar Rasha. Haka zalika Thibaut Courtois dan kasar Belgium shine aka zaba a matsayin mai tsaron gida wanda yake nuna bajimta a shekara 2018 gaban Buffon na kasar Italia da Hugo Lloris dan kasar Faransa. Sai Renald Pedros wanda aka zaba a matsayin kocin kungiyar mata ta kwallon kafa mafi kwazo a shekara nan ta 2018 yanda kasar Brazil Marta aka zabe ta a matsayin yar wasa wadda tauraruwar ta tafi kyallawa a shekara 2018. Shi ko Kylian Mbappe dan kasar Faransa shine matashi wanda ba taba ganin irin sa ba a shekara ta 2018. Haruna Mamman Bago na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga labarai a takaice kamun mai sallama da ku.
Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shugabannin ƙasashen duniya da suke halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da su mai da gwamnatin Iran saniyar ware in har ta ci gaba da tsokana, inda yake zargin shugabannin Iran da haddasa rudani da mace-mace da lalata al'amura. A halin da ake ciki kuma sauran bangarori da ke cikin shirin nukiliya na Iran sun yarda da kafa wani shirin biyan kuɗi na musamman don kamfanoni su samu sukunin ci gaba da yin harkokin kasuwanci da gwamnati su kauce wa sabon takunkuman da Amurka ta kakaba wa Iran din. Sarkin Saudi Arabia Salman ya kaddamar da wani jirgin ƙasa mai gudu na kimanin dala biliyan 6 da miliyan 700 a yau Talata, wanda zai hada manyan garuruwan musulunci masu tsarki a yayin da ƙasar ke kokarin kawo karo hanyoyin samun kudaden shiga ta hanyar burkasa yawon bude ido a dalilin raguwar kuɗi da take samu daga cinikin man fetur. Hanyar jirgin ƙasan ta Haramain mai tsawon kilomita 450 yana ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyin sufuri na ƙasashen gabas ta tsakiya, wanda ake hasashen zai kawo sauƙin zirga-zirga ga fasinjoji miliyan 60 a duk shekara. Zai rage yawan lokacin da ake ɗauka wajen tafiya tsakanin Makka da Madina da kusan rabi. Jirgin ƙasa a nan gaba zai haɗe da sabon wajen jiran mahajjita a filin jirgin saman Jidda, wanda hakan zai kawo mahajjita sauƙin zirga-zirga.
Da takaitattun labarai muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu dauke da ci gaban wannan shirin da wani sabon shiri. Kana kuma za ku ji su dauke da cikakken bayanin shugaba Muhammadu Buhari, wanda muka so kawo muku amma mun samu wata tangarda. yanzu kuma a madadin Safinatu Sada Sodangi da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni, da engineer mu Mr. Skip. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi a kwana lafiya.